wata ni'ima yana ta yana ta fantamawa ko kuma ya gaishi bilaks ya gaishi cikin wata wani hali na wahala ya shiga wani hali na kakanikai yana ta tunanin ya zai ya fita daga cikin wannan hali ya hadu da wasu suna ta gana masa azaba wanda daga zarar ya farka kuma har ma zai ji dadi yayi wa Allah godiya cewa mafarki yake to kaga ashe ya nuna kenan jiki abinnan wannan gangar jiki akwai wani lokaci da Allah ta'ala zai iya ni'imta ta akwai lokacin da zai iya azabta ta wato akwai ni'ima akwai azaba bayan an gama rayuwar duniya to akwai wannan wannan shine alamu ne da Ubangiji ta'ala yake bawa bayan sa kuma hakikanin bacci wani abu ne da har yanzu dan adam bai gane sirrin bacci ba har yanzu shi dai ya san akwai bacci amma hakikanin sirrin bacci ya yake an kasa ganewa da shi kansa mafarki yadda mafarki yake faruwa tare da mutum da irin abubuwan musulunci ya zo ya gaya mana wasu abubuwan da ba ta hanyar gaibi ba za mu sani ba musulunci ya gaya mana cewa idan mutum yana bacci ana cire masa ruhinsa na tashi tashin nan da zai yi yawo ruhin nasa zai iya haduwa da mala'iku a wannan gurin ya iya ganin wasu abubuwa ko ya ji wasu abubuwa daga wajen mala'iku wanda shine asalin abin da zai faru ga mutum na mafarki ya zama gaskiya ko kuma ya hadu da shedanu wanda za su gaya masa ƙarya ko su yi ta ujuji da shi a cikin wannan lokaci kuma zai iya samun kansa cikin wani hali mara daɗi to shine wanda ake cewa wannan mafarkin da yake daga shedanu sannan kuma akwai abin da yake ran mutum ne wanda ya sa a ransa abu ne mutum ya sa a ransa na gurace-gurace shi ma wanda zai iya tasiri a zuciyarsa da ƙarshe ya riƙa mafarkinsa to duk musulunci mu ya gaya mana wannan sabanin abinda za a faɗa ba ta hanyar wahayi ba duk abinda za a faɗa ba ta hanyar wahayi ba akan wannan sai dai ya zama kama-kama ne amma musulunci shine zai iya baka wani labari game da bacci da yadda yake ana cewa wasu abubuwa guda biyu ba wanda ya san farkon sanda za su faru sai dai in sun faru ba amma ba zai ce maka ga farkonsu ba wato na farko bacci bayan da zai iya ce maka ga daidai mintin da bacci ya ɗauke shi ba zai iya cewa da ya kwanta lokaci kaza amma daidai lokacin da bacci ya ɗauke shi ba zai iya sani ba sannan abu na biyu shine rushewar al'umma ba a sanin sanda al'umma za ta fara rushewa wata al'umma da ta kawar ta kafu sai abu ya yi nisa sai a iya gane cewa an shiga cikin wani yanayi na rushewa na yin ƙasa amma farkon sanda abin ya fara ba kowa ne zai iya ankara ba to shi ne yake cewa idan mutum ya tashi daga bacci ya ce alhamdulillahi lazi afani fi jasadi na gode Allah da ya bani lafiya a jikina wa radda alayya ruhi ya dawo min da raina mutum Allah ta'ala ya ba mutum lafiya ya ba shi ci da sha ya ba shi zaman lafiya ba karamin ni'ima ba ce babu ni'imar da zai kwatanta ta da wannan ni'imar ni'ima dai ta duniya babu ni'imar da ta kai wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha wanda duk ya tashi ya waye gari aminan fi nafsi fi sirbihi wato a karan kansa baya cikin fargaba baya cikin tsoro ba wani abu da yake masa barazana sannan mu'afan fi jasadihi lafiya jikinsa lafiya baya da wani wata rashin lafiya da ta addabe shi yake zulumunta sannan inda hukutu yaumihi yana da abinda zai ci a ranar ya ci ya koshi annabi ya ce faka annama hizat lahu ad-dunya bi azafiriha to wannan kamar an tattaro masa duniya ne gaba daya an danka mishi to wadannan abubuwa guda uku babu wani wata ni'ima ta duniya da ta kai su mutum ya zama ya tashi ba tare da yana jin tsoron wani ba baya jin wata barazana ko yana jin tsoron ko wanda za a kawo masa hari ko ana neman sa a kama shi ko za a jinkita shi ko wani abu da irin wannan shine aminan fi sirbihi ya fi nafsi sannan mu'afan fi jasadihi jikinsa lafiya baya kuka da wasu manya-manyan cututtuka wanda yake tunanin makomarsa a dalilinsu, baya kuka da wannan. Sannan kuma ga abincin da zai ci a ranar, baya tunanin me zai ci ko me zai ba iyalansa, yana da abin da zai ci. To wannan babu shakka ya samu duk wata ni'imar da dan adam yake so samu. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa tun farko da zaran mun tashi, to mai wa Allah godiya, alhamdulillahi allazi afani fi jasadi, na gode wa Allah da ya bani lafiya a jikina, wa radda alayya ruhi, ya kuma dawo min da ruhi na, sannan wa'azina li bi zikrihi, sannan ya hore mun ambatansa, wato ya hore mun har gashi ina ambatansa, ina gode masa. Domin da yawa daga cikin waɗanda suke rayuwa ire-irensa suna nan sun tashi ba da wannan ba. Wani ya tashi da kaɗe-kaɗe, wani ya tashi da ashariya, wani ya tashi da tsaki, wani ya tashi da fushi, amma shi ya tashi da ambatan Allah. To shi kanta wannan ni'ima ce da zai yi wa Allah ta'ala godiya a kanta. Sai abu na hudu wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi lokacin da ya tashi daga bacci, shi ba duk yana cikin azkar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, shine ya kawo mana hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, da hadisi ne sahihi yana cikin Sahih Bukhari, hadisi ne tabbatacce a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, shine hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Abbas, lokacin da ya kwana a gidan Khalas Maimuna, wato Innas Maimuna matar baki sallallahu alaihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwana a gidanta, sai ya kasance ya kwanta akan shimfidar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa suke kwanci, shi yana can gefe, su kuma suna gefe guda. To shi ne yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi bayan dare ya raba tsaka, hatta idan tasafa layl qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, bayan dare ya raba tsaka, ko dai ya raba tsaka da dan lokaci kadan, ko kafin rabawa tsakarsa da dan lokaci kadan, sai Annabi ya farka. Faja'ala yamsahu ad-dawma an wajhi, Annabi ya rika goge fuskarsa saboda baccin da yake idansa, sai ya rika goge bacci daga fuskarsa da hannunsa. Sannan sai ya karanta ayoyi 10 na karshe na suratu Ali Imran, wanda su ne anan ya kawo mana hadisin, ba haka aka rubuto su ba a hadisin, cewa yi sun makara'a al-ayat al-ashir al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi 10 na karshe na suratu Ali Imran. To ayoyi 10 na karshe su ne wanda suka fara daga inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, hazuwa karshen sura ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. To shine yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi, thumma qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi, yaje dauko ya sauko da wata gora, wata salka da take rataye, sai ya alwala, ya kyautata alwalarsa, sun maƙama yi salli, sannan ya tashi yana salla. Abdullahi ibn Abbas ya ce fa qumtu fa sana'tu misla ma sana, sai da tashi ni ma sai na yi irin yadda ya yi. In ya ce irin yadda ya yi, wato shi ne shi ma sai ya karanta waɗannan ayoyi, sannan shi ma ya alwala, ya kyautata alwalarsa. Annabi lokacin ya fara salla ya ce sun ma zahabtu fa qumtu ila janbihi, sai na je na tsaya a gefen Annabi sallallahu alaihi wa sallama. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول أن الدنيا سيا أداما النبي سأهب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس يكام كل الناس ينام الزوا. فسأل أبنا ف ف ف ف ف ف ف فأخذني فردني إلى 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 جنبه اليمنى. يداولني ta baya, ya kamo ni, ya dawo da ni ta baya, na dawo damansa. To shine sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla, fa salla raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini, wato ya sallaci raka'a biyu sannan 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 raka'a biyu, raka'a 12. wato raka'a biyu sau shida kaga raka'o'i goma sha biyu sannan yace thumma autara sannan sai wuturi kaga ka hada raka goma sha uku ce thumma ittaja'a sannan sai dan kwanta sannan thumma ja'ahu almu'adhdhin sai bi kiran sallah yazo ga ya masa cewa lokacin sallah yayi fa qama fa salla raka'ataini khafifataini sannan sai tashi ya salla raka'a biyu wadanda suke ba masu nauyi ba wato ba masu tsawo ba wannan sune raka'atai alfajiri tunda asuba tayi sai tashi ya raka'atai alfajiri sai makharaja fa salla subha sannan sai ta yi sallacin asuba to wannan shine wato abinda Abdullahi dan Abbas ya gani Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da daddare wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan ayoyi wanda yake nuna cewa ana iya karanta su lokacin da aka tashi daga bacci ayoyin kamar da zamu gani sun kunshi abubuwa da yawa domin sun kunshi mai da al'amari ga Allah sun kunshi maganar abinda Allah ta'ala ya yi wa mu'mini alkawari da shi na lada da kuma abinda Allah ta'ala ya yi wa masu saba masa alkawari da shi na uquba saboda waɗannan ayoyin sun kunshi kwadaitarwa da tsoratarwa kwadaitarwa ga waɗanda suka yi aiki na kwarai ga sakamakonsu da tsoratarwa ga masu mummunan aiki ga sakamakonsu ubangiji ta'ala yake cewa lalle a cikin halittar sama da ƙasa da cikin inna fi silafin layli wan nahari la ayati li ulil albab cikin sabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari cikin halittar sammai da ƙasa da sassabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali cha allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wadanda suke ambatan allah qiyaman wa qu'udan a tsaye ko a zaune wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi kuma suke tintintini game da halittar sammai da ƙasa rabbana suna cewa ya ubangiji ma khalaqta hadha batilan baka yi wannan halitta haka kawai ba tare da hikima ba baka yi sama da ƙasa da abinda suka kunsa ba haka kawai ba wata hikima subhanaka sarki ya tabbata gare ka a ce ka yi wani aikin da babu hikima a ciki faqina azaban nar don haka ka tsare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu ya ubangiji lalle kai wanda duk ka shigar da wuta ka shigar da shi wuta ranar gobe kiyama to haƙiƙa ka tozarta shi babu kunyata a lahira kamar a ce mutum yana cikin yan wuta wa malil zalimin min ansar kuma azzalimai kafirai waɗanda suka tutar da kawunan su da kafirci a nan duniya ba su da masu taimakon su a lahira saboda haka babu waɗanda za su cece su daga azabar Allah rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum ya ubangijinmu lalle muminji mai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna don haka mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana to don haka ya ubangiji ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifuffukanmu wa tawaffana ma'al abrar kuma ka karɓi rayukanmu tare da mutanen ƙwarai wato suna tawassuli da imaninsu kamar yadda ya halatta mutum ya yi tawassuli da aikinsa na ƙwarai ka ya halatta ya yi tawassuli da imaninsa ce ya ubangiji mun yi imani mun ji mai kira yana kira zuwa ga Allah mun yi imani ya ubangiji don haka ka gafarta mana zunubanmu ka kankare mana laifuffukanmu kuma ka karɓi rayukanmu tare da mutanen kirki wato ka karɓi rayukanmu muna kan tafarkin mutanen kirki ba tare da mun karci karshe hanyarsu ba rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama ya ubangiji ka ba mu abinda kai mana alkawari a bisa harsunan manzanninka abinda ka turo manzanninka suka gaya mana cewa idan mun yi imani muka yi biyayya za ka samu aljanna to ya Allah ka cika mana wannan alkawari wala tukhzina yawmal qiyamati kada ka tozarta mu ka kunyata mu ranar gobe kiyama kunyatawa kuwa shine abinda ya faɗa cewa in an sa mutum wuta ya shiga kunyar ranar kiyama innaka la tukhliful mi'ad ya ubangiji lalle kai baka saba alkawari fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin shi ya ansa musu anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha cewa ni bazan tozarta aikin mai aiki daga cikin ku bazan wato tozarta wani aiki da wani mai aiki daga cikin ku zai yi ba namiji ne ko mace ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi wato kowane ne daga cikin ku yayi aiki to aikin nan zai ga sakamakon sa namiji ne ko mace babu bambanci haka yake a addini babu bambanci tsakanin mace da namiji wajen aikin wajen ibada yadda namiji zai iya samu lada ubangiji ya saka kan masa haka ita ma mace fallazina hajaru ce to wanda suka yi hijira